ka tuna yanda ka samu kudin ka ka shawo ya ka samu kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu kuma da shiga sabuwar shekara. Allah ya bamu lafiyar jiki da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke muku maraba da sake kasancewa a wannan filin namu. Yau za mu duba baya mu tunawa kan abubuwan da muka kawo muku, kamar yadda Malam Bahaushe ya ce, waiwaye adon tafiya. Bara ƙasar Najeriya kamar wasu ƙasashen duniya ta yi fama da taɓarɓarewar tattalin arziki wanda ya jefa jama'a ƙasar cikin kuncin rayuwa. Shirin da rashin ta yi ya kawo muku masana daban-daban akan tattalin arziki da suka yi mana bayanai da dama akan yadda za a shawo kan lamarin. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muka kawo muku. Na farko shine Alhaji Khalid Ismail wanda ya bada shawarwari yana cewa
abin da yake da ban mamaki a cikin tattalin arzikin Najeriya akwai wani bangare da ba a kallon shi ne bangaren arts and culture, wanda anan ake tela, anan ake hula, anan ake takalmi design, anan ake duk kayayyakin da ake a Najeriya matasa ke yin su. To wurin nan kuma da mutane na da kuɗi, wanda ke da riga uku zai iya siyan biyar, ukun nan da zai ƙara an samar da wani aiki ne. To haka za a zauna, shugaba Buhari ya gaggauta samar da komiti da zai zauna ya fitar da Marshall Plan, musamman da yake an sa Solomon Dalon a matsayin minista na matasa da a ƙwallo akwai aikin yi, a drama wasan kwaikwayo akwai aikin yi, a kasuwa ta yaya ba za a sa manyan 'yan kasuwa duk wanda yake da jarin kaza a ɗauki mutum da ya a bashi a matsayin yarinsa a gwamnatance ba. Manya-manyan kasuwoyin dun Najeriya da ƙarfin tsiya, kowane ɗan kasuwa a bashi mutum ɗaya a raba zaman banza tunda wani bai da hanyar da zai je ne. Sannan kafin a basu a shirya musu training su san abin da za su je su yi. Wannan a wasu ƙasashe an gwada. Kuma a ƙarshe ina kiran hankalin musamman mu masu sharhi waɗanda muke ba gwamnati shawara, mu ma sai mun canza salo banda bambanci. Gaskiya ta zo a faɗe ta. Su kuma mahukunta su gane cewa ana faɗa musu ne ƙasar nan namu ne. A jiya wata gwamnati ne, a yanzu gwamnatin mutane ne. To gwamnatin mutanen nan suna da aiki ja wajen samar da ayyukan yi. Duk kasafin kuɗin duniya da aka yi an yi shi da girgira sabon aiki. To idan kai kasafin kuɗi ba sabon aiki, to wannan gwamnati ta kasa. To gwamnatocin jihohi su sani. Gwamnatin tarayya ta ƙara sani akwai nauyi mai girma. Ba wai aiki ne na white collar job zan zo in zauna a office ba, ba shi ne aiki ba. Aiki shi ne sana'o'i wanda za su ta haɓaka kuma suna taimakon tattalin arziki da haraji.
Shi ma Alhaji Kasimu Kurfi sharhi ya yi a kan taron tattalin arziki da shugabannin Najeriya suka yi.
Na farko dai shi ne kamar yadda ka sani. Shi arziki yana bi ne a duk duniya an maida ta zama tafin hannu, inda duk ta ga dama nan arziki ke shiga kuma ya faɗaɗa.
Ƙwarai.
To in ka diba shekarar da ta wuce ta hijira 2015.
To.
Tattalin arzikin da ake shigowa a nan ƙasa a zuba shi sai da ya faɗi ƙasa da kishi 54%.
Ƙasa da nawa?
Kishi 54%.
Ya faɗi.
Misali, hijira 2000 da ake kira direct foreign investment, wanda suke shigowa su sa kuɗaɗensu.
Daga waje.
An saka mana biliyan 20.8.
To.
Amma hijira 2015 sai kuɗin nan suka yi ƙasa suka dawo biliyan 9.6.
Kacal.
Kacal, ka ga mun yi asarar kishi 54.
Ƙwarai.
To kuma ana ganin abin zai ci gaba wannan shekarar.
Da me zai ci gaba?
Ai, abin da ke sa mutanen ƙasar waje suna shigo da kuɗi shi ne ka zo masu da mafita. Cewa a yadda za a yi mutum ya shigo da kuɗin shi kuma ya juya ga yadda zai fita. wannan hanya har yanzu ba a bude da ata ba yadda za ta gamsar da mutanen kasashen su ruka shigo da kudaden su.
Oh, kana cewa gwamnati ba ta fada da hanyar da mutane za su iya kawo kudin su ba?
Ba a yi ba.
A menene gwamnati ba ta yi ba, kamar me da me misali?
Shi abin da ke sa mutanen kasashe suna shigowa da kudi akwai abin da muke kira economic policy. To Kaduna ka yi dinga-dinga da abubuwan da kake so ka yi, ga kuma ta hanyar da kake so su shigo.
Eh.
Wannan yanzu baka da wanda zai hito ce ma ga dinga-dinga inda gwamnati take son a shigo da kudin nan ga yadda za a shigo da su. Bari mu baka misali. Fannin noma din nan gwamnati tana cewa dole a fara da fannin noma. Wannan matakai ne gwamnati ta zo da su wanda za su sa da mutanen kasar waje su shigo da kudaden su sa a fannin noma. Cewa kuma za su ci riba, kuma za su iya riba su.
Wato kana nufin ba a kayyade ko kuma a yi bayani dalla-dalla?
A daidaita su ba, gwamnati ba ta daidaita su ba yadda ake zo da su filla-filla kowa ya karanta ya gama fita.
Yawa.
Tattalin arziki ana cewa muna da abun nan tattalin arziki na ƙasa wanda za a iya tonowa kala-kala.
Ma'adanan ƙasa.
Amma ina yake ga wani tsari ne gwamnati ta zo da shi wanda in ka bota shi a faifai mutanen ƙasa waje za su yadda su gamsu da cewa lallai Najeriya shi ne za ka shigo ka sa kuɗinka kai wannan fannin. So abin kauce ka ce ga abin da yake so, ya kamata ka biyo shi da dokoki wanda za su gamsar da mai shigo da kuɗi shi ce lallai nan ne mafita. Wannan shi ne matsalar mu guda.
Ɗaya kenan.
Na biyu. Kuma da lokaci shi wanda zai shigo da kuɗin shi zai shigo da kuɗi ne wanda ya gaba. To yana da wuya in ce ma ka shigo da dalar amma zan saye ta akan naira 200 a farashin gwamnati. Bayan a waje za ka iya saida ta 300 zuwa 400.
A waje.
A waje. Kaga wannan. Zai rinna mai shigo da kuɗin shi shigo da kuɗin shi don shi ba naira zai shigo da ita ba. Ko da ko kai mai alƙawarin cewa idan ka ci riba kaɗin za ka yi ta kuma yadda ka shigo da ita haka zan saida ma. Amma matsalar ba wannan ba tabbaci ba ne ba. Ina iya shigowa da kuɗina yanzu na karyar da su na saida ma 200 maimakon in saida shi 300 ko 400. Gobe ina son yi to ka ce baka da kuɗi. To kaga kenan in ina son shi a wannan lokacin sai ina komawa can. Farauniya hanyar inda zan saya in hidda shi kuma in zan saye shi zan saye shi da tsada.
Na ƙarshe shi ne Alhaji Adahama wanda ya yi batu a kan haɗin kan jihohin Arewa dangane da kasuwanci.
Dole mu tsaye mu nemi dogaro da kanmu. Maganar man fetur mu ɗauka ma babu shi mai mafita. Muna da aikin noma, muna da gyaɗa, muna da auduga, muna da liɗi, muna da abubuwa. Muna da hanga fighting commodities wanda a gaba ɗaya su abinci ne, maganin yunwa ne. Tun da muke da waɗannan bandun ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakwalo su zabi mu kai wani gu, amma ga na gida mu samar da kasuwar gida. To muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu, mu kuma mu je mu siyo a gurin manoma mu sarrafa shi mu kai kasuwa. Amma mutuƙar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba, to dole fa sai an siyo daga wani guri. Nan bukatar dala za ta taso, kuɗin mai ne zai taso, to babu kuɗin mai babu dala sai ƙaƙa.
Za a sha baka ƙarin guya misali ya ka fahimci yadda mutane suka ɗauke.
To ai na ji daɗi ne saboda matasa ne, maganar al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne. Idan mu yayyensu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su, sun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan. Kuma sun nuna mana cewa siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba. Shekara 16 aka yi ana siyasar jam'iyya zalla, mu a Arewa mu muka rasa, aka zo ana siyasar kuda a Arewa, muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu. Kiyashi in yi tafin neman in yi tafi farauta in ya gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya ɗauki 'yan uwansa a ɗauki mushin da aka ɗauka ko halal ne ko haram a ɗauka a kai gida. Amma shi ɗan Arewa in yi zai samu mukami siyasar kuda yake yi. Shi zai ciye dimbidima ya zo ya yi ƙayafa wa mutane yana ba su su neme shi su rasa ya tafi yasa. Mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki. Matasan mu su yadda cewar yanzu kuɗin mai ya ƙare. Kuɗin da ake basu ana basu kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu. To yanzu za mu ga suwaye shugabanni, shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurin shi ne shugaba.
ka dade kana maganar siyasar tattalin arzikin nan shekaru da dama da suka wuce, amma kaman mutane masu ra'ayi na kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke ba ku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa. Wai yanzu ai shekara ɗaya da canja gwamnati, yaya alakar wacin alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnoni yanzu suke kallon wannan tsari na ku?
To ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki, siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai, akwai kuɗin mai. To yanzu gwamnoni yanzu na wannan shekara ɗaya babu kuɗin man, saboda haka yanzu za mu tantance wani gwamna ne mai kwazo, wani gwamna ne dan abin da isa mu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda Buhari yake yanzu. To shi a garinsa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugar Najeriya a asibitoci, a sai bargunan da aka yi a Najeriya a makarantu, a sai man da aka yi na gyada da anguriya a ce shi za a ciyar da ƴan makarantarmu, shi za a sai ciyar da duka wanda gwamnati za ta yi. Gwamnati ta fara sa kuɗinta tana sayar kayan da aka yi a Najeriya.
Rakidai abin da yasa nema wannan magana shi ne mutane dama sun yarda cewa abin da gwamnatin tarayya za ta yi ba lallai ya tasiri ba idan ba su tafi layi ɗaya da gwamnoni ba, tunda yawancin tattalin arziki na ƙasa wanda yake taɓa talaka kai tsaye yana hannunsu.
To an yi sanin gaya maka yanzu za mu tantance su waye shugabannin ƙwarai, sai koyi da shugaban ƙasa Buhari yana ƙoƙari ya farfaɗo da masana.
To jama'a kaɗan kenan cikin abubuwan da muka kawo muku a shekarar 2016. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan shirin na shekarar 2017. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke muku fatan alheri a wannan sabuwar shekara da Ubangiji Allah ya kawo mu cikinta.
Kasuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.